أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما وتوقوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 3 ga watan 5 shekara ta 2020 miladiya wannan kuma shine zai zama darasin mu na 3 kenan ko na 4 kai a cikin tafsirin da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma darasin da ya gabata na jiya mun yi karatu ne karashen suratul Nazi'at sannan kuma muka shiga a cikin suratul Abasa inda mun yi ayoyi ainihin wato guda 32 a cikin suratul Abasa duk da waɗannan surori tun daga suratul Naba har zuwa an-Nazi'at da kuma jiya da muka shiga Abasa duk galibin darussan su yana komawa ne zuwa ga ainihin wato tabbatar da tashi bayan mutuwa. Allah madaukakin sarki yana ta mayar da raddi ga kafirai waɗanda suke musunta ko suke mamakin a ce za a tashi bayan an mutu. Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan surori ya bada misalai daban-daban da kuma abubuwa na halittu daban-daban wa'anda suke nuna cikakkiyar kudura ta Allah madaukakin sarki da cewa tasar mutum bayan ya riga ya mutu wannan ba wani abu bane wanda har za a ce ya buwaye Allah ko ya gagara Allah subhanahu wata'ala duba da irin manya-manyan halittu da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato halitta daga ƙarshe kuma a cikin dukkanin surorin Allah madaukakin sarki yakan faɗi kuma ranar tashin alkiyama waɗanda suke da irin wancan tunani suke ƙaryata manzanni suna ƙaryata alkur'ani to za su fuskanci ƙalubale gagarumi za su fuskanci tashin hankali ba dan kankani ba kuma a ƙarshe za su tsinci kansu a cikin wata irin azaba mai girma ta Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki yayi magana akan ƙarshen suratul Nazi'at cewa ainihin wato idan wannan rana ta zo wadda Allah ta'ala ma ya sa mata suna Tammatul Kubra uwar masifa to ranar dan Adam zai dinga tuna ko zai tuna dukkan abin da ya aikata sannan a rana ce wadda za a bayyana da wutar jahannama kuru-kuru ana kallanta duk waɗanda suka yi dagawa suka yi girman kai suka kirsinawa ayoyin Allah suka kiyin biyayya ga manzannin Allah suka fifita rayuwar duniya suka ji dadi suka saba wa Allah Allah ta'ala ya faɗi makomarsu a cikin wannan sura yace wutar jahannama ita ce makomarsu sannan Allah madaukakin sarki yace waɗanda kuma suka ji tsoron tsayuwarsu a gaba ga ubangijinsu suka bi Allah madaukakin sarki suka dayanta shi da bauta suka gaskata manzanninsa suka bi ayoyinsa suka hani kansu daga barin biye wa san zuciyarsu Allah madaukakin sarki su ma yace akwai tukuicin su aljanna ita ce tukuicin su Allah ka samu a ciki sannan Allah madaukakin sarki ya rufe wannan sura da bayanin tambayar da kafirai suke tambaya irin ta ta'annuti ba tambaya ta neman ilimi ko ta ainihin wato samun wata gamsuwa ba tambaya ce ta wato ta isgilanci cewa yaushe ne tabbatar wannan rana da Allah ta'ala yake ta bada labarin ta gurare daban-daban manzannin Allah suke ta gayawa mutane wannan rana cewa akwai ranar kindilanci to ina yaushe ne tabbatarta Allah madaukakin sarki yace fi ma anta min dhikraha har zuwa karshen surar Allah ta'ala ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba sanin yaushe ne tabbatarta shine mai muhimmanci ba a'a wani irin shiri da tanadi da aiki mutum yayi dan wannan ranar shi yafi muhimmanci ba tambayar yaushe ne ba domin sanin yaushe ne babu wanda ya sani sai Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ya barwa kansa sani kuma kawai abinda aka dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran masu yin kira zuwa ga addini kawai shine su yi gargadi su yi jan kunne su yi jan hankali ga dukkan mai hankalin da yake jin tsoron wannan rana ya tsaya tun da wurwuri kafin lokaci ya kure masa ya aikin da ya kamata sannan kuma Allah madaukakin sarki yace su kuma kafirai a wannan ranar in ta zo wanda da suna ta ganin tayi nauyi tayi jinkiri taki zuwa da wuri ran da kuma ta zo din suka fuskanci irin kalubalen da ke cikin ta suka ga masifa karara to kuma lokacin sai su dinga ganin kamar gaba daya zaman da suka yi a duniya ko zaman da suka yi a cikin kaburburan su bai fi ainihin wato daga azhar zuwa faduwar rana ba ko daga hudowar rana zuwa azhar to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya shiga da mu cikin suratu abasa wanda ita ma tana dauke da darussa masu tarin yawa wanda kusan dalilin saukar surar dai kamar yadda muka karanta ainihin akan Abdullahi ibn Ummi Maktum ne wanda makaho ne ɗaya daga cikin talakawan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin neman ƙarin bayani da ƙaruwa ta fuskar addini to a daidai lokacin kuma ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganawa da wani babba ko wasu manya cikin Quraishawa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskantar da hankalinsa gaba daya zuwa ga waɗancan da yake tattaunawa bai saurari Ibn Ummi Maktum ba shine Allah madaukakin sarki ya ainihin wato nusantar da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga abinda shi yafi muhimmanci ba abinda ainihin wato yake ganin shi ma yana da muhimmanci ba duk da cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi din shi ma yana da muhimmanci amma wannan din yafi muhimmanci kuma wannan ainihin wato jan hankali ne da jan kunne ga dukkan wani mai wa'azi ko da'awa wajibi ne ya fuskantar da kiran sa ya zama na kowa da kowa Allah madaukakin sarki shi kadai ya san wane ne wanda in kai wa'azi wa'azin zai yi tasiri ya amfane shi Allah kadai ya san wannan daga kana iya karkata zuwa ga wani ko mai mulki ko mai kudi ko wanda yake da wata dama ta duniya kai tsammanin in wato isar da sakon zuwa gare shi yafi muhimmanci fiye da sauran jama'a kuma ba lalle ya zama hakan ba kamar yanda dukkan wannan ainihin wato sura tana kunshe da irin wannan bayani daga karshe dai annabi Allah ta'ala ya ce lallai wannan sura ko wayannan ayoyi ko wannan alqur'ani tunatarwa ne wa'azi ne kawai a cikin sa wanda yake so to zakarahu yayi aiki da abin da yaji an karanta na wa'azi wanda yake so zai iya dauka ya wa'azantu ya tunatu yayi aiki da wannan domin abu ne wanda wa'azi ne wanda yana cikin wani littafi abin girmamawa wanda yake madaukaki abin tsarkakewa yana hannun wasu mala'iku masu girma masu biyayya ga Allah to bayan nan sai kuma Allah madaukakin sarki yake ainihin wato bayani game da baikin da Allah ta'ala yake gani akan dan adam musamman wanda ya kafurce wa Allah madaukakin sarki ya kuma butulce wa ni'imomin Allah madaukakin sarki masu tarin yawa da Allah ta'ala yayi akan sa yake cewa an tsinewa Allah an ci dan adam Allah wadaran dan adam ba kowane dan adam ba sai wanda ya kafurce ya butulce wa Allah madaukakin sarki yace ma akbarahu mamakin karfin halinsa menene yasa ya kafurce wa Allah madaukakin sarki baya ganin shi yana ganin a matsayin shi yana ganin wata tsiya ce shi baya ganin daga me Allah ta'ala ya halice shi daga wani kaskantacce wulakantaccen ruwa Allah ta'ala ya ce ya halice shi sannan kuma ya kaddara shi daga mataki kala-kala wanda tun a cikin mahaifiya har zuwa matakan da ya fito duniya akan su sannan Allah madaukakin sarki ya yassare ya hore masa hanya hanyar da zai samarwa kansa duniya ya kuma samu lahira hanyar da zai yi kyawawan ayyuka hanyar da zai ya fito wasu kuma suka ce hanyar da ya fito zuwa duniya wato ta cikin mahaifiyarsa sannan ubangiji madaukakin sarki zuwa wani lokaci kuma Allah madaukakin sarki ya kashe shi kuma yayi masa gata ta hanyar kimsawa sauran ƴan adam ƴan uwansa basira da tunanin su tona ƙasa su sashi a matsayin kabari ba a bar shi ya zama kamar ragowar dabbobi ba da in suka mutu kawai za a bar su su ribe su kumbura su yi bindiga tun suna doyi suna wari har gaba ɗaya kuma su tarwatse anan su lalace Allah madaukakin sarki yayi wa dan adam wannan irin gagaruman ni'ima ta in ya mutu za a sashi a cikin kabari Allah madaukakin sarki ce to ubangijin da yayi wannan sannan kuma shine wanda idan ya ga damar ta da shi dan adam din a lokacin da ya so ta da shi zai iya ta da shi wannan ba wani abu bane mai wahala a wajen Allah madaukakin sarki sannan sai ya ce dan adam bai gama cika ko bai yi abinda Allah ta'ala ya umarce shi da shi na farillai ba Allah ya farlanta wa dan adam farillai daban-daban musamman kuma wanda ya kafirce wa Allah madaukakin sarki tunda shine qutilal insanu ma akfara din sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce ya buga masa misali ya ce fal yanzuril insanu ila ta'ami ya ce mutun ya kalli abincinsa mana mutun ya yi duba zuwa ga abincinsa yanda Allah madaukakin sarki ya kimsa masa tunani ya kimsa masa basira ta hanyar saukar da ruwan sama ya zuba a ƙasa mai tarin yawa sannan ƙasar ita kuma ainihin wato Allah madaukakin sarki ya bata dama ta tsatsage ruwan ya shiga cikin ta sannan Allah madaukakin sarki ya tsirar da nau'o'in abinci kala-kala masu dadi da kayan marmari masu ban sha'awa irin kayan kwayoyi na abincin shinkafa dawa da makamantan wannan da bambance-bambancen da ke cikin su na ɗanɗano da irin sinadarin da ke cikin kowane nau'i na abinci da irin abin da yake bawa jikin dan adam Allah madaukakin sarki yace ga su inibi ga kuma ciyawa wanda dabbobi za su ci sannan ga zaitun ga kuma nakhal wanda Allah ta'ala ya kebanci waɗannan guda hudu saboda yawan fa'idar da suke da shi da amfanin da suke da shi a jikin dan adam Allah ta'ala ya ce duk ya halicci waɗannan duk ba dan komai ba Allah ta'ala ya ce ya halicce su ne dan dan adam ya ji dadi da kuma ainihin wato dabbobinsa mata allakum wali an'amukum ai Allah madaukakin sarki ya halicci waɗannan ya hore su a gare ku wanda yayi duba na tsanaki zuwa ga waɗannan ni'imomi to wajibi ne a gare shi yayi godiya ga Allah madaukakin sarki wajibi ne ya bayar da dukkan kwazansa wajen komawa zuwa ga Allah da kuma fuskantar ubangiji ka'in da na'in wajen yiwa Allah da'a da kuma gaskatawa game da labarai na Allah madaukakin sarki da suke zuwa wa dan adam ta hanyar manzannin Allah alaihi wassalatu wassalam wannan a dunkule shine abinda muka karanta jiya wanda za mu tashi ainihin wato fa idza ja'at as-saakha kuma lokaci ya cin mana malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
ممتاز الله مدوكين سركيتي فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ idan tsawa mai tsanani tazo ita ce as-saakha yawma yafirru al-mar'u a rana ce wadda mutun zai gudu min akhihi daga dan uwansa wa ummihi ya gujewa mahaifiyarsa wa abihi da mahaifinsa wa sahibatihi ya gujewa matarsa wa banihi da yayansa likulli mri'in minhum kowane mutum daga cikin su yauma idin a wannan rana sha'anun yugunihi yana cikin wani sha'ani yana daga wato sha'anun yana cikin wani sha'ani ko wani shagulgula yugunihi da sun ishe shi wujuhun wasu fuskoki yauma idin a wannan rana musfiratun masu haske ne dahikatun masu ainihin wato fara'a ne da dariya mustabshiratun masu bushara ne wa wujuhun wasu fuskokin kuma yauma idin a wannan rana alaiha ghabara akwai kura a kansu tarhaquha qatara baki ya lullube su ulaika waɗannan masu wannan fuskoki humul kafaratul fajara su ne kafirai kuma fajirai Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah madaukakin sarki yace fa idza ja'ati saha ai fa idza ja'at sayhatun yawmal qiyama idan wata irin tsawa ta zo ranar tashin alqiyama allati tasummu min hawliha alasma' wanda kunnuwa ke kurumcewa saboda furgicinta ita wannan karar busa ta cikin kaho kenan kaga a can cikin suratul nazi'at Allah ya kira ta dama ita ce dai wannan busa ta biyu din anan kuma Allah ta'ala ya kira ta saka saboda tsananinta da furgicinta da dan adam bai taba sauraron wani sauti mai kara dake cike da furgici da tashin hankali ba irin wannan kunnuwansa suke kurumcewa yauma yafirru almar'u li hawli dhalika alyawma min akhi ranar da za ka ga mutum saboda furgici na wannan rana yana gudun dan uwansa wa ummihi wa abi yana gudun mahaifiyarsa yana gudun mahaifinsa wa zawjihi wa bani yana gudun matarsa yana gudun ƴaƴansa likulli wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin su yauma idin a wannan rana amrun akwai wani al'amari yamna'uhu wanda wannan al'amarin shine yake hana shi min al-ishtigali bighairi gabarin shagaltuwa da waninsa wannan al'amarin shine kawai ya manta da kowa ya shagaltu da waɗannan abubuwan baya iya tsayawa ya shagaltu izuwa ga waninsa da haka idan wannan irin tsawa ta tashin alkiyama wadda ainihin wato saboda tsoron da ke cikin wannan tsawa da busa kunnuwa ke kurumcewa ke dudumcewa su zama ba sa ji zuciya ta hautsina ta rikirkita ta furgice a wannan rana saboda irin abin da mutane suke gani na tashe-tashen hankula da tsanani wato alhaja as-salif al-a'mal wa shiddatul hajati lisalif al-a'mal da kuma tsananin buƙatuwa zuwa ga ayyukan da suka gabata Allah ta'ala ya ce rana ce saboda girmanta mutumin da mutanen da ko mutumin da ka fi kaunarsa yafi kaunarka yafi tausaya maka yafi kawo maka dauki lokacin da yaga kana cikin damuwa amma ina a wannan rana kamar dan uwan mutum kamar mahaifiyar mutum ka duba irin tausayi na uwa ga danta ka duba irin kauna ta uba ga ƴaƴansa ka duba irin alaƙar da take tsakanin mata da mijinta ka duba irin alaƙar ainihin wato da take tsakanin waɗannan kusanci dai ba sama da waɗannan dan uwanka mahaifiyarka mahaifinka matarka ƴaƴanka waɗannan ana neman makusanta zuwa ga mutum to waɗannan su ne makusanta idan wani su ya guje ka ai mama bala'i mamaki ba amma waɗannan a ce har ga wani bala'i da tashin hankali da ya sa waɗannan mutane suna kallonka kana kallon su suna ta kansu kana ta kanka wannan tashin hankali ba dan kankani bane wannan musiba ba ya kankanuwa bace qadish tagalathu nafsu kawai kowa kansa ya shagaltu da kansa ya damu da ya kubutar da kansa shi ba wai damuwarsa wane ya kubuta ko wane ya sha ba shi kawai so yake shi ya samu ainihin wato ya tsira ya kubuta
da haka shi yasa baya waiwaye baya hangen wani kansa kawai yake hange a daidai wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki ya ce mutane ko halittunsa za su kasu zuwa guda biyu akwai waɗanda suke masu arziki Allah ta'ala ka samu a cikin su akwai kuma matsiyata Allah waɗanda suke tababbu Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga fadawa cikin su shine Allah madaukakin sarki ya faɗi irin sufa da yanayi da za a gane su waɗannan masu arziki mutanen kirki da kuma yanayi da sufa da za a gane su mutanen banza waɗanda suka sabawa Allah madaukakin sarki suka take dokokin sa wujuhu ahalin na'im fi zalika al-yawm mustanira fuskokin ma'abota ni'ima a wannan rana mustanira suna cikin haske da sheki da walqiya da walwalniya alamar kwanciyar hankali alama ce ta suna da kyakkyawan sakamako a wannan masruratun fuskoki ne da suke cike da wato murna farihatun da farin ciki waɗannan fuskoki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da shiga cikin masu wannan fuskoki din da haka farin ciki da jin dadi da kwanciyar hankali ya bayyana a fuskokin su saboda irin abinda ake iya gani na cewa waɗannan sun kubuta za kuma su rabauta da ni'imar Allah madaukakin sarki sannan wawujuhun wasu fuskokin su kuma wawujuhu ahlil jahim fuskokin ƴan wuta muzlimatun muswadda masu duhu baƙaƙe kirin taghshaha dhilla kaskanci da wulakanci ya lullube su in ka kalle su ba mutunci ba kima koda ku ana ganin su manyan mutane ne a duniya koda ana ganin su masu fada aji ne a duniya koda ana ganin su masu farcan susa ne a duniya al mawsufuna bi hadhal wasf wadanda aka suffanta su da irin wannan sufa mai muni sufa mai wadda take mai ban tsoro humul ladina kafaru bi ni'amillah ba waɗansu bane face waɗanda suka kafirce da ni'imomin Allah wa kazzabu bi ayati suka ƙaryata game da ayoyin Allah an yi ta zo musu da ayoyin Allah aka ce za a tashi bayan an mutu a tsaya ayi aiki dan agobe dan abinda zai biyo bayan mutuwa suka nuna cewa ina bayan an mutu an riddige a ce kuma za a kuma tashi wannan ta zo mu ji ta ce Allah madaukakin sarki yace yayi musu ni'imomi waɗanda ba za su kirgu ba amma suka butulce ba su yi godiya ba ga ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu mai tarin yawa hasali ma suka biyo da ƙaryatawa game da ayoyin Allah da manzannin Allah watajarra'u suka taurare suka nuna fitsara da taurin kai alama harimi akan abubuwan da Allah ta'ala ya haramta musu bil fujur ta hanyar fajirci wa tughyan da kuma ketare iyaka ay alladhina kafaru bi ni'matillah wa kadhabu bi ayatillah wa tajarra'u ala maharimi wadannan sune wadanda zasu tashi cikin wadancan fuskoki to ka duba wannan irin rana wadda take da ban tsoro wadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ta domin mu yi shiri mu yi tanadi mu yi ayyuka nagari domin mu samu rabo mai girma mu tashi cikin masu fararen fuskoki a wannan rana Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda kuma muka karanta ya zama daidai a wannan sura Allah ta'ala ka ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana dan haka a gurguje tunda ba tafsiri ne wanda muke fada da abubuwa ba shi yasa kamar yanda nake ta fada muka dauki wannan tafsiri na al-muyassar saboda saukakawa surori ne na ƙasa wanda galibin su dama surori ne da ake magana akan kafirai su kuma ba tsawaita bayani akan su kawai bayanai ne waɗanda sun yi kaza ga sakamakon su ga hukuncin su ko ga abin da zai same su dan haka za mu shiga cikin sura ta gaba wanda ita ma tana kunshe da wannan yanayiyika da muke ta karanta cikin waɗannan surori kuma wannan kaɗan ne daga cikin halayyar surorin Makka Allah madaukakin sarki yace
bismillahir rahmanir rahim idza ash-shamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
Allah madaukakin sarki, kamar yadda muka saba duk surar da zamu shiga cikin ta mukan dan fitar da wasu daga cikin darussan da ke cikin ta da kuma bayanin adadin surorin ta da kuma in hali yayi ko malamai sun faɗi dalilin saukarta ma to duk akan yi bayani gurgudan hali. Wannan sura dai kamar yanda aka ji sunanta suratul takwir. Wannan sura suratul takwir sura ce makkiya da ittifaqin malamai kamar yanda Ibn Ashur ya kawo cikin ainihin wato tafsirin sa. Sannan sura ce wadda a kirgin saukar surorin Al-Qur'ani ita ce sura ta 7, ta sauka bayan suratul Fatiha kafin suratul A'la, aka saukar da suratul Takwir. Sannan wannan sura suratul Takwir tana kunshe da ayoyi 29. Wannan sura ta kunshi tabbatar da sakamako karara, sakamako ranar tashin alkiyama wannan sura ta tabbatar da shi. Sannan akan tabbatar da tashi bayan an mutu, sai kuma a cikin sura aka fara ma da sufofin tashe-tashen hankulan da za su gabaci tashi ainihin wato bayan an mutu din. Sannan kuma a cikin sura dai kaga ai an nuna cewa kafin abin nan ga wasu yanayika da za su faru, rana za ta samu matsala, wata zai zama kaza, duwatsu za a yi musu kaza, raƙuma za su zama kaza, duk kamar yanda za mu karanta. To kaga duk waɗannan wasu sufofi ne na tashe-tashen hankulan da dan adam bai saba gani ba. Ya saba ganin dai yaga gini ya rushe, amma yaga sama ta tsatsage ta yi bindiga, bai saba gani ba. Yaga teku ta kama da wuta, yaga dutse kamar dala da goron dutse, dan sune yawanci misalan da muke iya bayarwa tunda sune manyan duwatsun da muke iya gani a nan kusa da mu. A ce kaga gaba din sun narke, sun zama gari, suna tashi sam, ana sheke su kamar auduga. Wannan abu ne wanda yake ba dan adam bai saba ganin irin wannan ba. To daga nan kuma sai kuma a tashi daga irin wannan halin zuwa kuma sufanta wasu tashe-tashen hankulan da suke faruwa bayan wancan kuma wanda ainihin wato aka gani. Sannan a cikin wannan sura akwai bayani game da girman sha'anin Al-Qur'ani, wanda dai su ainihin kafirai suke ƙaryatawa game da shi, domin Al-Qur'anin nan shine dai wanda yake ta alƙawarta musu da cewa fa akwai tashi bayan an mutu. Su kuma yana daga cikin abinda suke ta musuntawa, shi yasa har suka jefi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hauka, suka kuma jefi shi kansa Al-Qur'anin da cewa yana zuwa ne daga wajen shedanu, wanda duk zamu ji bayani dalla-dalla daki-daki da izinin Allah a cikin ainihin wato wannan sura gurgudan abinda malamai suka ce. Allah madaukakin sarki yace idza shamsu kuwirat, idan rana kuwirat tayi duhu. Wasu sun fassara da haka, wasu kuma suka ce idza shamsu kuwirat, idan rana ta tafi. Wasu kuma suka ce idza shamsu kuwirat, idan rana
hasken ta ya disashe ya tafi. Wasu kuma suka ce idza shamsu kuwirat, idan aka ninke rana shine kuwirat, kamar yanda ake cewa kaurul imama, nadin rawani, aka linke ta, aka nade ta, aka yi watsi da ita, to rana kaga duniya za ta duhu kenan. Alama ce ta cewa shine ranar, sai dai kowa gurgurdan aikin sa, gurgurdan hasken sa. Yawma yaqulul mu'minuna wa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nzuruna naqtabis min nurikum, rana duk wanda ka gani da haske, to hasken sa ne, hasken kyawawan ayyukan sa ne. Amma rana kam wadda ita ce bisa al'ada take haskaka duniya, ta bamu haske, ku wirat an ninke ta, an yi watsi da ita, wannan kaga dan adam bai saba ganin haka ba. Da haka wannan wata alama ce ta akwai barazana, akwai wani tashin hankali da yake fuskantar dan adam. Wa idhan nujumun kadarat, idan kuma taurari, in kadarat, suka gurbata, haka wasu suka fassara, wan suka tarwatse daga yanda suke a tsare a jere, wannan ya shiga cikin wancan, wancan ya bar gurin da yake aje, yake yin aikin sa, ya dawo bigiran wannan, duk aka abin nan. Wasu sun fassara shi da in kadarat, wasu kuma suka ce wa idhan nujumun kadarat, idan taurari, annujum jam'i ne na annajmu, idan annujumu taurari, in kadarat ai in tafarat, suka tarwatse, kowanne ya kama gabansa, kamar yanda a wani gurin kuma wa idhal kawakibun tafar, za mu karanta cikin suratul infitar. Allah ta'ala ce wa idhal jibalu suyirat, idan duwar watsu, jam'i ne na aljabal, aljibal, idan duwar watsu, suyirat ay zalat an amakinha wa nusifat, faturikatil ardu qa'an safsafa, ma'ana idan ainihin wato duwatsu zalat, suka gushe daga guraren wato gurin zaman su, kuma aka nike su, aka tafiyar da su, kasa ta zamanto fayau, ba tudu ba kwari, la tara fiha iwajan wala amta, ba wata karkata ko wata kwana da za ka gani, sannan ba wani tudu, kai labor. Wa idhal isharu uttilat, idan al ishar, jam'i ne na ushara, ushara ita kuma taguwa wadda take mai ciki, cikin kuma ya kai wata goma, ita ake kira ushara, jam'in su shine ishar. Wa idhal isharu, idan al isharu wato taguwoyi masu ciki, uttilat aka yi watsi da su, aka wofintar da su. Wa idhal wuhushu hushirat, idan al wuhush wato dabbobin daji, hushirat aka tattare su guri guda, inda za a yi musu hisabi, wannan ta ciji wannan, wannan ta soki wannan, a yi musu hisabi, shikenan an gama da matsalar su. Idan namun daji, dabbobin dawa, hushirat aka tara su. Allah madaukakin sarki yace wa idhal biharu sujirat, idan albihar jam'i ne na albahar, tekuna, albihar, idan tekuna sujirat aka kone su, suka kama da wuta. Wasu kuma suka ce idan tekuna suka kafe, shine sujirat, gurin da suke din alamun ma karkasaran za a samu ruwa a gurin, da suka kafe kuma sai gurin ya kama da wuta. Wa idhal nufusu zuwijat, idan rawuka aka hade su da juna, shine zuwijat, aka hade su da juna. Wasu malaman suka ce aka hade rawuka da gangar jiki, kowane ruhi ya koma cikin gangar jikinsa. Wasu kuma suka ce idan nufusu zuwijat kowanne irin nau'in mutane aka hade su da yan uwansu mutanen kirki salihai aka hade su da juna mutanen banza mutsiyata aka tattare su da juna aka hade su guri guda shine wa idan nufusu zuwijat wa idhal mau'udatu su'ilat idan al mau'udatu wadda aka kashe ko aka binne ta irin kananan yara mata da ake binnewa lokacin jahiliya da ransu to shine Allah ta'ala ce wa idhal mau'udatu idan wadda aka binne ta su'ilat aka tambaye ta bi ayyi dhanbin qutilat da wani zunubin ne aka kashe ta shine ma'ana wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat Allah ya ci gaba da cewa wa idhas suhufu nushirat idan kuma as-suhufu takaddu da aka rubuta ayyukan bayi nushirat aka rarraba su kowa takaddarsa taje ta kyawawan ayyukan sa ko miyagun ayyuka taje hannunsa shine wa idhas suhufu nushirat ay u'tiya kulli insanin sahifatahu bi yaminihi aw bi shimali kowane mutum an bashi takaddar aikin sa ko da hannun dama ko da hannun hagu wa idhas sama'u kushitat idan sama aka tumbuke ta aka kawar da ita aka tafiyar da ita ita ma saman za a tafiyar da ita wa idhal jahimu su'irat idan wutar jahannama aka sake rurata wa idhal jannatu uzlifat idan kaga aljanna an kusanto da ita to wannan rana ce da take nuna fa alimat nafsun ma ahdarat alimat nafsun ma ahdarat kowace rai za ta san me ta aikata abinda ta aikata zai halarto mata ma'ana shine jawabin duk wannan sharadin idan kaga ainin hasken rana an tafiyar da shi an ninke rana shine ma'ana idan kaga ainin taurari sun gurbata ko sun tattarwatse idan kaga duwar wasu an nike su an tafiyar da su idan kaga ainin wato tagoyi masu ciki ka duba yanda dan adam yake san duniya kamar yanda zamu karanta cikin tafsirin Sa'idi yake cewa dukan abin da dan adam ba wai an kawo ishar wato taguwa saboda larabawa dukiya su yawanci raquma ne kuma raquma masu ciki suna da daraja da kima a wajen su kaga raqumi ma'ana kaga ga dukiyoyi mutane sun yi watsi da su ba ruwansu da su idan kaga ga mulki ga kudi ga ainihin gidaje ga motoci amma mutane sun yi watsi da su ba ruwansu da su idan kaga dabbobin daji an tattare su guri guda idan kaga tekuna sun kone sun bushe idan kaga rahuka an hada su da juna idan kaga wato waɗanda aka turbude su da ransu an tambaye su wani laifi suka yi aka kashe su idan kaga takaddu da aka rubuta ayyukan bayi an rarraba su kowa an bashi wani da hannun dama wani da hannun hagu idan kaga sama kushidat an tafiyar da ita an gusar da ita idan kaga wutar jahannama an rurata idan kaga aljanna an kusanto da ita to jawabin shine aliban nafsun ma ahdarat alimat nafsun ma ahdarat idan muka koma cikin tafsirul muyassar yace mana idha shamsu lupat wa dhahaba dawuha idan rana aka ninke ta aka tafiyar da hasken ta wa idhan nujumu tanafarat idan taurari suka tattarwatsa fa dhahaba nuruha hasken su suma ya gushe babu wa idhal jibalu suyirat an wajhi al-ard idan duwatsu aka tafiyar da su daga fuskar daga ban kasa fasarat haba'an suka zama kura mun batta abar shekewa wa idhan nuqul hawamil idan kaga annuq taguwoyi alhawamil masu ciki turikat an yi watsi da su wa uhumilat an wofuntar da su wa idhal haywanatul wahshiya idan kaga dabbobin daji hujumiat an hade su waqtulidat an gauraye su guri daya liyaqtassa Allahu min ba'dha li ba'din dan Allah yayi kisasi na wasashin su ga sashi wa idhal biharu muliat idan kaga tekuna sun cika hatta fabat har sun tumbatsa fanfajarat sannan tekunan suka fashe wasalat suka tsiyaye suka kwarare wa idhan nufusu qurinat bi amsalha wa nadha'irha idan kaga rawuka an gwama su da ire-iren su da makamantan su wa idhat diflatul madfuna hayya idan kaga yarin yadda aka binne ta da ranta su ilat yawmal qiyama an tambaye ta ranar alqiyama su'ala taqiy billah wato tambaya irin ta dadada mata cewa za a kwato mata haƙinta wa tabkitil liwa'idha da kuma sa kuka ga wanda ya binne ta din bi ayi dhanbin kana dafnuha da wani zunubi ne aka binne ta wa idha suhuful a'mal idan takaddun ayyuka uribat aka bujuro da su kowa aka bashi nasa wa idha sama'u quli'at wa uzilat min ma'amin makaniha idan sama aka tumbuce ta aka gusar da ita daga gurbinta inda take wa idha naru uqidat fa udrimat idan ka ga wato wuta an kunna ta an ƙara rura ta wa idhal jannatu darun na'im idan kaga aljanna gidan ni'ima qurribat min ahliha almuttaqin an matso da ita an kusanto da ita ga yan aljanna masu tsoron Allah Allahumma ja'alna minhum idha waqa'a dhalika in kaga haka ya faru waɗannan abubuwan guda nawa wajen guda 12 ko abubuwa guda 12 in kaga sun faru tayaqqanat wa wajadat kullu nafsin ma qaddamat min khairin aw shar kowace rai za ta tabbatar za ta samu abinda ta aiwatar ta gabatar na alkhairi ko sharri kowace rai za ta samu abinda ta gabatar na alkhairi ko sharri idan muka koma tafsirin Malam Sa'idi shi ma yayi makamantan irin waɗannan bayanan game da ma'anar waɗannan ayoyi yake cewa idza hasalat hadhihi al-umurul ha'ila idan waɗannan al'amura masu ban ta wato masu tada hankali masu ainihin wato tada hankali suka faru suka tabbata tamayyazal khalq to a lokacin halittun Allah za su bambance za su tantance wa alima kullu ahadin kowane daya daga cikin halittun Allah kowane mutum zai san ma qaddama hu li akhirihi abinda ya gabatar dan wannan rana ta lahirarsa wa ma ahdarahu fiha kuma zai san irin abinda yanzu zai halarto masa min khairin wa sharrin na alkhairi ko sharri wa dhalika annahu wannan ko zai faru ne idan ya kasance yawmul qiyama ranar tashin alkiyama ta zo takawwara shams to shine waɗannan abubuwan rana za ta ture za a ninke ta za a kisbe wata za a jefa su gaba ɗaya cikin wutar jahannama taurari za su canza yanayin su za su fado daga guraren su duwar wasu za su kasance rairayi mai laushi sannan su zama kamar auduga wadda aka cire mata ainihin wato kwallayen cikin ta sannan za su caccanza za su koma kura a bashekewa za a tumbuke su a tafiyar da su daga guraren su idan kuma ainihin wato mutane kaga sun watsar da zabubbun dukiyoyin su ba ruwan su mutum ga kantinsa ya tsallake ya bashi mutum ga dukiyarsa ya tafi ya bata mutum ga gidansa ya fice daga ciki ya bashi kamfanin nuka mutane sun tsallake sun basu mulki mutum ya tsallake ya bar mulkin nasa dukiya mutum ya tsallake ya bar dukiyarsa nafa'isu amwalihim, kaga mutane zababbun dukiyoyinsu waɗanda suka fi damuwa da su, waɗanda suke ta ba su gadi, suke gadin su, suke kulawa da su a dukkan lokutan su, sun ki tsayawa su abinda Allah ta'ala ya aiko su a wannan duniya. To da zarar wannan abin da zai dauke hankalin su ya zo, to za ka ga sun yi watsi da wannan dukiya, sun wofuntar da ita idan kaga waɗannan abubuwa sun faru. Kaga dabbobin daji an tattare su a wannan rana ta alkiyama dan ai musu kisasi, to anan ta hankalin dan adam zai kuma tashi. Dabbobi ma da ba a aiko musu manzo ba, ba a dora musu takalifancin su yi sallah ko su yi azumi ko su yi zakka ko su sadar da zumunci ko su yi biyayya ga iyayensu ba, ba a dora musu wannan takalifanci ba, har su wannan ta zalunci wannan Allah ta'ala sai yayi hisabi a tsakanin su, yayi musu kisasi. To anan dan adam hankalinsa zai kuma tashi, zai kuma tsinkewa da al'amarin wannan rana. Kaga ruwa teku iya ganin idanka, amma uqidat fasarat ala izamatiha izamiha naran tatawaqqat, didda girman teku kaga wuta tana ci bal 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 a cikin ta, ruwan ya kone. Idan kaga rauka zuwijat, an hada mutanen kirki tare da mutanen kirki, fajirai da fajirai, idan kaga kaman yanda ya kasance mutanen jahiliya suna aikata na binne ƴaƴansu suna da rai ba gaira ba sabab, saboda tsoron talauci, saboda tsoron talauci, to za a tambayi wannan wanda aka kashe din wanda laifi tai aka kashe ta. Kuma sanannen abu ne, kowa ya sani ba wani laifi da suka yi aka kashe su, a wannan akwai gatsi, akwai zargi da kwankwasar wanda yake kisa. Idan takaddu waɗanda suke kunshe da ayyukan bayi na alkhairi ko na sharri aka rarraba su, kowa aka bashi, wani ya karbi littafinsa da takaddunsa da hannun dama Allah ka samu a ciki, wani ya rike nasa da hannun hagu Allah madaukakin sarki ya kiyaye, ko ta baya sama an gusar da ita, kaman yanda Allah ta'ala ce yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzila al mala'ikatu tanzila, a wani guri yace yawma naduwi sama ka tayyi sijil lil kutub, an nannade sama kaman yanda ake nannada littafi, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Idan kaga al jahim su'irat ay uqidat alaiha, an kunna an qara hururata, fasta'arrat ta qara ruwa, wal tahabat iltihaban tana tabalbalin bala'i, wanda da ba ta yin irin sa. Idan kaga aljanna an matso da ita dab da masu tsoron Allah, alimat nafsun ay kullu nafsin li itiyaniha fi siyaqi shar, wannan shine jawabin sharadin, wannan idza idza din duk sharadi ne. Idan sharuda sharadin, in kaga waɗannan abubuwan sun faru, to menene jawabin sharadin? Allah ta'ala ya ce alimat nafsun ma ahbarat ma hadara ladaiha min al'amal allati qaddamatha, aikin da ta gabatar gashi zai halarto mata kowace rai, kaman yanda Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira wa hadhihi al-awsaf allati wasafa Allah biha yawm al-qiyamah. Irin waɗannan fa sune sufofin da Allah ta'ala ya siffanta irin wannan rana ta al-qiyama da su. Min al-awsaf allati lati tanza'iju laha al-qulub, irin sufofin da zukata za su firgita da ita. Wa tashtaddu min ajaliha al-qulub, bakin ciki zai tsananta saboda irin waɗannan sufofi da Allah ya faɗa. Wa tarta'idul fara'is, ka faɗu za su dinga katawa suna makarkata. Wa ta'ummul makawib, kuma abubuwan tsoro za su game kowa da kowa, kowa zai shiga taitayinsa. Wa tahuffu ulul albab lil isti'dad li dhalika al-yawm, ma abuta hankali su dinga kwadayi wajen yin tanadi da shiri da tattali saboda wannan yini, kuma su dinga tsorata an kulli ma yujibul lawm, daga dukkan abin da zai wajabta musu zargi, dan haka ne wasu daga cikin magabata wani cikin magabata yake cewa man arada an yanzura li yawmil qiyamati ka annahu ra'ayu ayn falyatadabbar suratu ko surata idha shamsu kuwirat wai duk wanda wani daga cikin magabata yace duk wanda yake so ya ga ranar tashin alkiyama kamar ga ta urukuru yana ganin ta a gaban idansa to yayi karanta karatu irin na lura da daukan izina a cikin suratu idha shamsu kuwirat na fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace min
fala uqsimu bil khunnas aljawaril kunnas wal layli idha as'as was subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
ما شاء الله
الله مدوكين سركي bayan waccan shimfida da yayi wa waccan rana mai girma sai Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da wasu abubuwa kamar yanda muka karanta a cikin suratul naziat Allah madaukakin sarki mai iko ne akan yin rantsuwa da dukkan abin da ya ga dama ya so cikin halittunsa Allah madaukakin sarki yace fala uqsimu bil khunnas ina yin rantsuwa da tauraro shine wanda yake hasken sa yake buya da rana ai kaga akwai hasken yana na amma rana ta zo sai hasken yayi me ya buya shine ainihin wato al-khunnas wanda yake buya da rana al-jawari al-khunnas aljawar alkunnas da kuma masu gudana masu gudu tunda taurarin akwai waɗanda suke tsaye guri guda akwai kuma waɗanda suke ainihin wato suna gudana Allah madaukakin sarki ce aljawaril khunnas da kuma ainihin wato masu gudana alkunnas kaga wancan alkhunnas da ainihin wato a wato kha wannan kuma bil kaf ko khunnas da kuma kunnas wancan bil kha wannan kuma bil kaf yake cewa aljawaril kunnas da kuma waɗanda suke gudana ainihin wato a cikin ainihin wato falakin su waɗanda suke gudana a cikin falakin su wani suka ce cikin malaman tafsiri suka ce annujum alkhunnas ay fi hali dulu'iha thumma hiya jawarin fi falakiha daddai taurarin ne su fa su ce ma'ana masu buya hasken su ya buya aini wato alkhunnas ay fi hali dulu'iha a lokacin bullowar su suna buya sai dai a gansu haka wasu suka fassara wasu kuma suka ce wa'inda daran hasken su ya buya ba a ganin sa thumma hiya jawarin falakiha sannan kuma waɗanda su din ne kuma suke gudana suke kai kawo a cikin falakin su wa fi hali gaibu batiha yuqalu laha khunnas a lokacin da kuma suka bace suka aka zama ba a ganin su to shine sai kuma ake kiran su da khunnas bil kaf na fata an fahimta aljawaril khunnas Allah madaukakin sarki yake cewa wallayli idha as'as da kuma Allah ta'ala yana rantsuwa da al-layl dare idha as'as idan ya fuskanto wasubhi Allah madaukakin sarki yana ainihin wato rantsuwa da asbahi idha tanaffas idan hasken asbahin ya bayyana to menene kamar jawabin wannan rantsuwa tunda Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da ainihin wato taurari lokacin ainihin wato bayyanar hasken su da kuma lokacin buyan su ko kuma lokacin gudanar su yayi rantsuwa da dare lokacin da yake fuskantowa yayi rantsuwa da asubahi lokacin da hasken ta yake yayewa waɗannan dukkanin su ayoyi ne masu girma da Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da su akan daukakar matsayin alqur'ani da girman sa da kuma kiyaye wannan littafi na alqur'ani daga dukkan wani sheidani wanda yake jefaffe na fatan gane Allah madaukakin sarki yake cewa aqasama Allah ta'ala bin nujumil mukhtafiya anwaruha nahara in ma hukuma cikin ainihin tafsirin mu kenan tafsirul muyassar yace aqasama Allah ta'ala bin nujumil mukhtafiya anwaruha naharan ubangiji ta'ala yana yin rantsuwa da taurarin da hasken su yake buya da rana aljariya masu gudana wal mustatira fi abrajiha masu buya a cikin burujin su wato falaki falakin guraren ainihin wato tafiye tafiyen su wal lail Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da dare idh aqbala bi zalami lokacin da ya fuskanto da duhun sa was subhi Allah ta'ala kuma yayi rantsuwa da ainihin wato asuba idza zahara diya'uhu idan hasken asuba din ya bayyana to menene jawabin rantsuwar innal qur'ana latabligi rasulin karim shi ma'ana shine ma'anar innahu laqawlu rasulin karim innahu haqiqa shi yanda al'amarin yake laqawlu rasulin karim ai wannan alqur'ani wato latabligu rasulin karim littafin isarwa ne wato ga manzo wanda yake mai girma ko dan aike mai girma littafi ne wanda dan aike mai girma ya isar da shi shine innahu laqawlu rasulin karim magana ce wadda rasulin karim wani dan aike wani jakada karim mai karamci mai girma ya isarwa ya isar da ainihin wato wannan ainihin wato sako din huwa jibril alaihi salam shine malaika jibril alaihi salam zi quwwatin wanda Allah ta'ala ya siffanta shi da ma'abocin karfi ai zi quwwatin ma'abocin karfi fi tanfizi ma yu'maru bi cikin zartar da abinda aka umarce shi da shi yana da karfin da duk abin da Allah ta'ala ya umarce shi je ka kai wahayi zuwa guri kaza din nisan gurin yana da ikon da zai je je ka kifar da alƙarya kaza zai iya zuwa ya kifar da ita da ma'abocin karfi ne mai karfi ne wajen zartar da abin da Allah ta'ala ya umarce shi da shi sannan makiyin mai madaukakin matsayi ne inda zil arshi a wajen ubangijin al arshi sai ka ce zi quwwatin makinin inda zil arsh ma'ana zi quwwa shi wannan manzan wannan jakadan wannan dan aiken wanda Allah ya aiko shi da wahayi ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallam to lalle wannan alqur'anin zance ne wanda rasulin karim dan aike mai karamci mai girma ya isar da shi zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dan aike zi quwwatin shine malaika jibril ma'abocin karfi makinin ai sahibu makanatir rafi'a ma'abocin matsayi madaukaki inda Allah a wajen Allah shine inda zil arsh a wajen ubangijin al arsh muta'in sannan wanda ake masa biyayya samma a can mala'iku suna masa biyayya duk abin da ya umarci mala'iku Allah ya jagorantar ya shugabantar da shi akan mala'iku da akan muta'in samma shi wanda ake yi wa da'a ne ake masa biyayya a can sammai fil mala'il a'la aminin sannan kuma amintaccen Allah amintacce ne tudi'uhul mala'ika mala'iku suna yi masa da'a mu'taminun kuma amintacce ne alal wahyi alladhi yanzilu bihi da akan wahayin da yake sauka da shi Allah ya aminta da cewa abin da ya bashi na wahayi ba ragi ba ƙari haka yake zuwa da shi ya isar da shi zuwa ga ainihin wato manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki kuma ya koma wajen fadar matsayi da daraja da girman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya fadi girma da matsayin mala'ika jibrilu alaihi salam sai ya ce wa ma sahibukum bi majnun wa ma sahibukum abokinku ma abocinku bai zama mahaukaci ba bai zama mai tabin hankali ba wa ma sahibukum bi majnun ma abocinku abokin zamanku bai zama mai tabuwa ko mai tabin hankali ba wa ma muhammadun alladhi ta'rifunahu bi majnun muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuka sani bai zama mai tabin hankali ba ولقد رآه بالأفق المبين للي يغنشي بالأفق أساسا ننسما المبين أبيني معنى ولقد رآ محمد جبريل حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياغ ملائكة جبريل الذي يأتيه بالرسالة واندي كيزوما سد منزنتي fil ufuqil azim asasanni masu girma na sama wama huwa alal ghaibi bidanin wama huwa shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance bidanin maruwaci ba alal ghaibi akan wahayin da Allah ta'ala ya aiko dashi da shi kullun cikin wa'azi yake cikin da'awa yake cikin kira yake zuwa ga abi Allah ta hanyar isar da wannan wahayi din bai zama maruwaci ba shine wama huwa alal ghaibi bidanin ay wama huwa bibakhilin fi tablighil wahyi bai zama mai rowa ba wajen isar da sakon Allah wama huwa biqauli shaytanir rajim sannan shi wannan alqur'anin bai zama zance ne ba na wani shaytani abun jefewa ai sun ce mun tuna a shimfidar da muka yi a farkon surar ai sun ce dama alqur'anin shi ma sun soke shi sun soki annabi sallallahu alaihi wasallam sun soki ainihin wato qur'anin to nan Allah ta'ala ya wanke ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam da suke jingina masa tabin hankali Allah ta'ala ya ce wa masahibukum bi majnun da haka Allah ta'ala ya tsarkake hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukakin sarki ya tsarkake alqur'anin shi ma da suke jifansa da cewa wani shaytani ne yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam shifta Allah ta'ala ce wa ma hadhal qur'an bi qauli shaytanir rajim wannan alqur'anin bai zamo magana ta wani shaydan wanda yake madrudun min rahmatillahi korarre daga rahmar Allah ba walakinahu kalamullah wa wahyu sai dai zancan Allah ne wa wahyuhu kuma wahayin sa ne fa aina tadhhabun ina kuke tafiya ne da hankulanku fa aina tadhhabun ay aina tadhhabu bikum uqulukum ina hankulanku suke tafiya ne da ku fi takdhib bil qur'an kuke karyata alqur'ani ba'da hadhihi alhujajul qati'a bayan irin wadannan hujjoji wadanda Allah madaukakin sarki yake kawowa a cikin alqur'ani alqati'a masu yanke wato uzuri ko hanzari ina hankalanku yake tafiya fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin ay alqur'anin nan ba wani littafi bane face wa'azi ne da tunatarwa ainihin wato lil alamin ga talikai ay ma huwa illa maw'izatun min Allah ba wani abu bane face wa'azantarwa ce daga Allah ko wa'azantarwa ne shi alqur'anin nan daga Allah li jami'in nas ga dukkanin mutane da haka liman sha'a minkum an yastaqim wanda duk yaga dama a cikin ku ya tsayu alal haqq akan gaskiya wal iman da imani wama tasha'una amma fa ba za ku ga damar al istiqama tsayuwa akan daidai da imani ba wala taqdiruna ala zalik ba za ku samu iko ba akan haka إلا أن يشاء الله رب العالمين أي إلا بمشيئة الله رب الخلائق أجمعين سيدا غنين داما دا كما أينيو واتو يردا دا كما أينيو واتو غنين دامر أبنجيجن حالتا باكي دا wannan kaga lokacin ya cika ka cika shi ne wallahi